من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 10 ga watan jumada tsani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 12 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 20 a cikin wannan littafi na almi'atun nasawiyya min al-ahadithin nabawiyya wallafar babban malami fadilatu sheikh salih ibn abdullah al-assaf Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a wannan majalisi mai albarka a nan gidan prime minister sa abubakar tafawa balewa Allah ta'ala ya mishi rahama Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a darasin mu na baya satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen hadisi na 30 hadisin sahal dan sa'ad Allah ya kare da a gare shi da yace wata mata ta zo wajen manzon Allah tsirar amincin Allah su kare tabbata a gare shi tace ya manzon Allah na baka kyautan kaina ma'ana ka aure ni na baka kaina kyauta kamar yadda muka ji a wancan satin Allah ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wannan falalalin ta yadda shine kadai Allah ya fada masa cewa ya bashi wannan damar khalisatan laka min dunil mu'minin Allah ya ce an baka wannan damar ne kai kadai banda sauran mu'minai shine dukkanin matar da tace ta ba annabi kyautan kanta in ya ga yana son ta shikenan sai ya aure ta ba tare da bukatar sadaki ko waliyi ko kuma wani abu da za a zo a yi shi kafin aure ba dan haka wani daga cikin waɗanda suke zaune a wajen yace ya rasulullah in baka son ta ni ka bani ita annabi sallallahu alaihi wasallam yace na aurar maka da ita ka koyar da ita abin da ke tattare da kai na alkur'ani Allah ta'ala ya samu dace insha Allah ta'ala zamu tashi kan hadisi na 31 alhadithul hadi wa 30 an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana rajulun min bani isra'ila يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وصبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا من طين رواه البخاري wannan hadisin an karbo shi daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda Abu Huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace kana rajulun min bani isra'ila akwai wani mutum daga cikin banu isra'il yuqalu lahu juraiju ana ce da shi juraij sunan shi juraij yusalli ya kasance yana sallah faja'athu ummuhu fada'athu yana cikin sallah sai mahaifiyarsa sai ta zo sai ta kira shi fa aba an yujibaha sai ya kiya amsa mata fa qala sai ce ujibuha aw usalli shin me ya kamata in amsa kiran mahaifiyata ko kuma in ci gaba da sallata ga kiran mahaifiya ga kuma sallah wanne dai zan yi a ciki thumma atatu sai ta zo ta same shi saboda ta kira shi bai amsa ba fa qalat sai ta ce allahumma la tumithu hatta turihil mumisat tace Allah karka karbirin juraiju har sai ka hada shi da sharrin karuwai wa kana juraiju fi sawma'ati juraiju ya kasance yana cikin bukkansa inda ya kebance kansa domin bauta ma Allah fa qalat imra'atu sai ga wata mata nan ta zo sai ta ce la aftinan na juraijan sai ta ce lallai sai na fitini juraiji zan je in fitine shi in neme shi da yayi zina da ni sai na tabbatar kuma ya fada cikin wannan jarabawa fa ta'arradat lahu sai ta zo ta bijiral masa da kanta fa kallamathu ta yi mishi magana ta tunkare shi ta yi mishi magana fa aba sai ya ki ta buga ya ki fa atat ra'iyan sai ta je ta samu wani makiyayi fa amkanathu min nafsiha ta gamsar da shi ta bashi kanta yayi zina da ita fa waladatu ghulaman har ta samu ciki ta haifi wato ainihin wani yaro fa qalat sai ta ce huwa min juraij sai ta ce wannan yaron da kuke gani na haife shi jaririn nan juraiju ne ya yi min wannan cikin wannan yaron yaron juraiju ne fa atahu sai mutane suka je wa kassaru sawma'ata aka kakkarya bukkansa aka ce fito munafikin Allah ana maka kallon mutumin kirki kawai ka koma gefe kana bautan Allah ashe dan iska ne kai suka kace-kace da bukkansa suka fito da shi fa anzaluhu suka sauko da shi suka fito da shi wasabuhu suka zazzage shi suka ci mutuncinsa fatawadda sai juraiju yayi alula wasalla yayi sallah thumma atal gulam sannan yazo ya samu wannan yaro fa qala sai ce man abuka ya gulam sai ce kai jariri waye babanka qala sai ce arra'i sai ce wancan makiyayin shine babana fa qalu sai suka ce nabni laka sawma'ataka min dhahab ai kuwa ka cancanci yanzu mu gina maka wannan bukkan naka daga zinari bukkan zinari ka cancanta yanzu qala la min tin sai ce a'a ku maida mun shi ne laka yadda ku same shi rawahul bukhari wannan hadisin ya karantar da mu darussa masu tarin yawa darasi na farko da zamu dauka daga wannan hadisi da yayi bayani akan rayuwar shi wannan bawan Allah juraij mutum ne bawan Allah mutumin kirki wanda saboda tsabaragin son bautar Allah wannan ta kai shi zuwa ga ya kebance daga cikin mutane ya koma gefe can wajen gari ya gina bukka domin ya ci gaba bauta mu ya ci gaba da bauta mu Allah shi kadai a wajen ba tare da wani wata hayaniya ko wani abu ya dame shi ba to amma mahaifiyarsa ta zo ta kira shi kuma bai amsa ba to wannan ka'ida ce ita ce a addini akwai ababen da suke wajibai na farilla akwai kuma waɗanda suke mustahabbai ne su dukkanin abin da yake wajibi ne na farilla ne shi na dole ne shi to ana kaddamar da shi ne akan abin da yake mustahabi ne ko nafila idan farilla guda biyu suka hadu to ana duba farillan da tafi girma ne sai a kaddamar da ita misali an kira sallah mutum ya amsa kira ya tafi masallaci ko kuma mace tana sallah a gida sallah ta farilla sai mahaifiyarta ko kuma mijinta sai ya kira ta yanzu amsa kiran mahaifi ko mahaifiya ko miji shi ma farilla ne dole ne sallar ma kuma farilla ce to yanzu sai a duba a ga a cikin waɗannan farillai guda biyu din wanne ne ya fi ƙarfi wanne ne a gaba da sallan azhar da amsa kiran miji wanne ne a gaba sallah ita ce a gaba to a yanzu sai ta tsaya ta kammale sallan ta cikin nutsuwa amma ta idar da sallan farilla ta fara sallan nafila sai babanta ko mamanta ko mijinta sai ya kira ta to yanzu sallan da take yi nafila ne amsa kiran miji kuma wajibi ne haka sai ta yanke sallar saboda haka abin da yake wajibi shine ake gabatarwa akan abin da yake mustahabi ko kuma nafila to wannan sallah da shi Juraiju yake yi yana yin sallah ce ta nafila mahaifiyarsa ta kira shi sai ya rikice ya kasa gane wanne zai yi a ciki ya ci gaba da sallansa ko kuma ya amsa kiran mahaifiyarsa haka sai ya ci gaba da sallansa bayan ta sake dawowa ta kira shi bai amsa ba sai ta yi mishi wannan mummunar addu'a Allah kar ka dauki ransa sai ka hada shi da sharrin karuwa wannan kuma yana nuna mana a wannan gabar na farko ita ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la tad'u ala anfusikum manzo Allah yana cewa kar ku yi ma kawunan ku miyagun addu'a la tad'u ala auladikum kar ku yi ma ƴaƴan ku miyagun addu'o'i la tad'u ala amwalikum kar ku yi ma dukiyoyin ku miyagun addu'o'i saboda me yace la tuwafiqu sa'atan yus'alu fiha ada fa yustajaba lakum saboda in kuka yi haka to me yiwa ku dace da wani lokacin da Allah yake karban addu'a sai kuma amsa muku daka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yi makawunan mu miyagun addu'o'i wannan addu'ar da tayi mishi mummunar addu'a cewa Allah kar ka dauki ransa sai ka hada shi da sharrin karuwa addu'a ce wannan mugunyar addu'a to wannan yana nuna mana cewa dukkanin wanda zai addu'a musamman addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa addu'o'i ne karbabbu kamar addu'an iyaye akan ƴaƴansu kamar addu'ar ƴaƴa akan iyayensu kamar addu'an wanda aka zalunta kamar addu'ar matafiyi addu'o'i ne karbabbu wanda babu makawa babu shamaki tsakaninsu da Allah to a daidai lokacin da mutum yake wannan matsayin da cewa addu'arsa karbabbiya ce to ya kamata ya zama yana lura da bakinsa menene zai roka ma kansa menene zai roka ma wanda zai ma addu'a domin idan aka ce wannan uwa ce me yiwa in ta yi addu'a ma wani daban ba lalle ya zama addu'an ta zama karbabbiya ba amma ko da kafira ce ita mushrika idan da ya taba haƙƙinta ta yi Allah wadare da shi wannan addu'ar Allah zai karbe ta ko da mutum kafiri ne aka zalunce shi yace Allah ya isa to ya shiga cikin da'watul mazlum addu'a ce ta wanda aka zalunta Allah kuma ya alƙawari cewa duk sanda aka zalunci wani yace Allah ya isa to Allah zai ce na rantse da izzata na rantse da buwayata sai na taimake ka koda bayan wani lokaci ne Allah ya yi wannan alƙawarin saboda haka dukkanin sanda mutum zai yi addu'a to dole ne ya lura ya kula da bakinsa me ya roƙa ma kansa mai roƙa ma al'umma ko mai roƙa ma wanda yake yi ma addu'a. Allah yana faɗa mana cewa wa yad'u al-insanu bi sharri du'a'ahu bil khairi wa kana al-insanu ajula. Allah ta'ala ya ce mutum dan adam yana zagewa yayi addu'a ya roƙo sharri da bala'i ma kansa, irin addu'ar da ya kamata yayi dan roƙo alkhairi ma kansa, yadda ya kamata ya zage ya roƙi Allah alheri ma kansa, to haka yake zagewa ya roƙi sharri. Allah ya ce wa kana al-insanu ajula, mutum yana da gaggawa. Yanzu ita din ma mai yiwa cikin abin da yasa ta yi wannan addu'ar akwai gaggawa. Gaggawar ita ce na kira ka baka amsa ba, to shikenan Allah ya hada ka da bala'i. To Allah ma yana faɗa mana cewa inda a ce dukkanin addu'o'in sharrin da mutane suke yi, Allah yana gaggawar amsa musu kamar yadda yake gaggawar amsa musu addu'o'in alkhairi da tuni an gama da tashin duniya. Allah yana cewa walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum. Inda a ce Allah yana gaggauto ma mutane da sharri kamar yadda yake gaggauto musu da alkhairi, Allah ya ce da kwanan kowa ya kare, da yanzu ajalin kowa ya cin masa, laqudiya ilayhim ajaluhum, da ajalin kowa ya cin masa, da yanzu babu kowa a duniyar. Shi yasa ko addu'a ce aka yi, wanda ya ce Allah ka tsine ma kasar albarka, Allah ka la'anci kasar, Allah sai ya watsi da wannan addu'ar, wannan sai ya ce Allah ka gyara mana kasan, kasan ka shirya mana shugabanninta, Allah sai ya karbi wannan da ya roƙa ma kasar salaha, Allah sai ya karbi addu'arsa. Domin inda Allah ya karbi addu'ar wancan da ya roƙa ma kasan tsinuwa, da kowa ya shiga masifa. Da kowa ya shiga bala'i. Allah ya kiyaye. Saboda haka wajibi ne in mutum zai yi addu'a ya kula da bakinsa, ya lura ya ga menene zai roƙa, menene zai faɗi. Wannan wajibi ne. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku dinga yi ma kanku miyagun addu'o'i, kar ku yi ma ƴaƴanku miyagun addu'o'i, kar ku yi ma dukiyoyinku miyagun addu'o'i. Wannan yana daga cikin abinda wasu daga cikin iyaye suke yi na roƙa ma ƴaƴansu bala'i. Wasu yaran tun suna ƙananuwa ba su ma gane meye duniyar ba. Wata tana goye da ɗa, in yayi fitsari a bayanta ta sauke shi ta ce ɗan isken yaro, ta ce shegen yaro, in an ajiye ka ba za ka yi ba sai da na goya ka ɗan iska kawai. Ta zazzage shi ta kira shi shege. Tana kuma jiran wai in ya girma ta ji sautinsa a lasifika yana jin sallah, ta yi ta ina shege da ya sallah ta ina ba zai taɓa yiwuwa bai. Ke ma karan kanki ya kamata ki tuhumi kanki, ki roƙa masa addu'ar ya zama shege a rayuwa kuma ki ji shi ya zama nagari, ai ya kamata ki tuntubi kanki. Allah anya ko addu'ar ki tana karɓuwa, balle ma a matsayinki na uwa. Saboda haka dole ne a lokacin da mutum zai yi addu'a ya roƙi Allah ya zama yana lura yana kula da me zai roƙa ma kansa, me zai roƙa ma al'ummarsa, hatta wannan tsine-tsine da yake yawo tsakanin mutane. Mutum ya ce in ba abu kaza ba Allah ya tsine mishi, in ba abu kaza ba Allah ya ƙona shi. Maimakon ya ce in ƙarya ne to ai laifi yayi kenan ko, zai ce Allah ya yafe mu, ya ce to in ƙarya ne yayi laifin to Allah ya tsine mishi. Saboda haka ya kamata mu lura da kyau. Ko wani ya ce in ƙarya ne Allah ya mai albarka, wannan kuma akwai raina Allah ya ciki yayi, kai ƙarya kuma ya maka albarka, ai ba zai yi ba. Ai abinda za ka roƙa ma kanka shine yafiya, in ƙarya ne to kayi laifi to Allah ya yafe mu, amma in ƙarya ne Allah ya yi min albarka, ma'ana na yi laifi kuma ya yi min albarka, kai na ki samu albarka ta hanyar ƙarya. dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi yace an nuna mun wuta yace sai na ga mafiya yawan yan wuta mata ne wata mata tace ya rasulullah me yasa muka fi yawa a wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda kuna da yawan butulci da kuma yawan tsinuwa yawan la'anta yawan zage zage wannan dabi'a ce ta mata yawan tsinuwa tsitsine ma abu albarka ta tsine ma dan da ta haifa ta sha wahalar haihuwarsa amma ta tsine mai albarka to sannan wannan kuma yana nuna mana har ila yau a dai bangaren shine tasirin addu'ar mahaifiya ita mahaifiya Allah yayi mata alkawari duk sanda ta roƙa ma danta wani abu Allah zai amsa sai dai Allah madaukakin sarki yakan amsa addu'a amma ya jinkilta a ilimin sa na gaibu sai zuwa lokacin da ya dace yafi zama alkhairi ga bawa mai yiwa tana roƙa masa Allah ya kawo mai budi da fatahi a kasuwanci sai a shekarar biyar ana addu'ar ba ga canji ba ba wai addu'ar bata karbu bane ba wai addu'ar bata amsu bane a'a Allah ya amshi addu'ar amma ya sani cewa a yanzu in ya samu budi da fatahi to ba alkhairi bane a gare shi daka a bar shi nan da shekara biyar wata addu'ar ma mahaifiyar ta yi Allah ba zai karba ba mai yiwa sai bayan ranta mai yiwa sai bayan bata ne a daidai wannan lokacin Allah zai karbi wannan addu'ar da ta dinga yi saboda haka addu'ar mahaifiya yana da tasiri kwarai da gaske akwai iyayen da kwata-kwata addu'ar alherin ma ba sa yi ma ƴaƴansu wata yanzu an tuntube ta yaushe da banki da ki tashi cikin dare ki ce ga ɗana wane yana kasuwa Allah ka albarkaci kasuwarsa ga ɗana wane yana makaranta Allah ka sa masa albarka ƴata wacce Allah ka ƙara tsare min ita ka kare min ita ka tsare min mutuncinta ta manta ma in ta taba yi ta manta in ta taba yi to kuma ka'ida ita ce zuriya suna karuwa wahalaka tana karuwa zuriya tana karuwa wahalaki tana karuwa mai yiwa lokacin da aka haifi ɗan aka haifi ƴar ba a tsoron wani abu na lalacewar tarbiyya tare da ita amma yanzu ta girma ta kawo matakin da lalacewar tarbiyya a wajenta ya fi gaggawa da sauri sama da gyaruwar tarbiyya daidai lokacin da mai yiwa uwar ita ce kadai tsayayya tana kokarin ta gina tarbiyyar wasu a kewaye da ita kuma sama da ɗari ko dubu sun sa katafilansu suna son rusawa to kuwa in mutum dubu za su haɗu su yi gini gidan na yanzu in mutum dubu ne suka haɗu suka gina shi mutum ɗaya kawai ya sa su ta yadin katafila ba shi mintoci ko awanni ya rushe gidan gaba ɗaya sannan duk wani abin alheri gina shi ne yake da wahala amma rusa shi ba wahala babu mamaki kafin a gina gidan sai an yi shekara uku hudu biyar a tona foundation ba za a sake batun ginin ba sai bayan wata uku a zo a fara daura gini da ya dan taso shi kenan ya tike sai bayan wata biyar da ƙyar ya samu ya kai shirinta da ƙyar ya ji ya yi kaza ya yi kaza sai shekara hudu biyar yana gina gida guda ɗaya amma ran da ya ce yau gidan nan bai mun ba ina son a rusa shi minti goma ya yi yawa an sa katafila ta rurusa saboda haka ginawan shine mai wahala warga zaman fa ba wahala babu wahala a ciki to a daidai wannan lokacin wata ta tara ƴan mata biyar a gidanta amma duk dare tana bacci kamar mushi duk dare tana bacci ga ƴaƴa nan a gabanta bata san meye makomansu na yau da gobe da jibi ba amma tana kwance tana bacci ba ta da lokacin da tashi ta roki Allah ya yi musu albarka ya yi rayuwarsu albarka sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana da cewa dole mu dinga taka tsantsan da mummunar addu'a da za ta iya fitowa daga bakin iyaye galibi yanzu musamman matasa ko 'yan mata da suke tasowa yanzu suna zuwa makaranta addinin islamiya ya haddan qur'ani a karanta hadisi da fiqhu sai ta zo gida sai ta ga mahaifiyarta ko iya hada baki ba ta yi ba in an tada mata baki daga bangon dama ba za ta iya ba shikenan sai ta ji maranta cewa ma ita ta ma fi mahaifiyarta matsayi a wajen Allah daga sai ta wulakanta ta daina ta to yanzu wannan matar da ta yi addu'a ai ba mu ji an ce ta karanto amanar rasul da ayatul kursi ba daga ita addu'ar uwa ba ta buƙatar wannan ba ta buƙatar karanto amanar rasul da ismullahi alazam duk ba ta buƙatar wannan abinda kawai ake buƙata shine Allah ga yata kai mata albarka shikenan Allah ga yata ka sa mata albarka shikenan ah wannan yarinyar Allah wadaranki shikenan an gama ba wani dogon lissafi Allah kuma yayi alƙawarin karba saboda haka wajibi ne ga iyaye su zama su yi ma ƴaƴansu kyawawan addu'o'i sannan ƴaƴa su zama suna kokarin bibiyar hanyar da za su samu addu'a ta albarka daga wajen iyayensu abu na gaba daga cikin darussan da zamu fahimta a wannan hadisin shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a sunnarsa ta rayuwa shine dukkanin bawa Allah ya yi alƙawarin zai jarraba shi jarrabawar kowa kuma tana zuwa masa ta ɓangarori daban-daban mai yiwuwa ta ɓangaren da mutum ya fi riƙewa ta nan jarrabawar za ta zo yanzu shi wannan jarrabawarsa ta zo masa ta hanyar wannan mata da ta yi mishi ƙazafi kuma abin da ya jawo wannan jarrabawar shine addu'ar mahaifiyarsa saboda haka Allah madaukakin sarki yana iya jarrabar mutum musamman wanda yake harkan addini da wanda yake harka ta koyo da koyarwa akwai tsangwama a cikinta akwai jarrabawa a cikinta akwai sharri da kage da yarfil da kazafi a cikinta wannan ba daga kan wannan zamanin aka fara ba an faro shi tun daga zamanin annabawan Allah Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu irin sukan da ba a mai ba babu irin zagin da ba a masa ba yafi kowa gaskiya amma ka ce masa makaryaci yafi kowa tauhidi amma ka ce masa boka ne shi yafi kowa hankali amma suka ce mai mahaukaci saboda haka duk wata hanyar da za a bi in an ga an kasa kure shi da hujja to sai a ce kar ku saurare shi adghafu ahlam mafarki ne kawai yayi kar ku saurare shi sai ce to in mafarki ne kuma ba kuna bacci kuna mafarki ba to ku yi irin wannan mafarkin mana sai ce to baliftarahu ba mafarki bane kage ne shi ya kirkira abin sa da kansa kuma ai kun iya kirkiran labarai to ku kirkiro labarai irin wannan magani mana to ba labarai bane bal huwa sha'ir mawaki ne shi bayan Allah ya gaya mana cewa ma allamnahu shi'ra amma yanbaghi lahu Allah ya ce ba mu koya mu annabi waka ba kuma waka ba ta dace da shi ba annabi bai iya waka ba alaihi salatu wassalam amma a hakan aka kira shi da me aka kira shi da mawaki shine ya koya mana cewa dukkanin wanda ya je gidan boka ya tambaye shi wani abu sallansa ta kwana 40 in yayi aikin banza duk wanda ya gaskata boka kuma ya kafulce mu abinda aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma aka kira shi cewa shi din masihilci ne boka ne shi sallallahu alaihi wasallama daga duk wanda kuma ya dauki turba da hanya irin ta annabawa to dole ya shirya ya kintsa matsangwama da yarfil da kage da kazafi dole ya hakuri ya jure musamman wasu daga cikin mata wannan tsangwamar tana rude su tana son tana sa su su kauce su baude daga hanyar Allah ta sanya hijabi da niqabi sai a ganta a ce jibi ko da kije gidan biki kin sa hijabi kamar wata matan liman to ita wannan tsangwamar da ba ta so a tsangwame ta cewa me yasa ta fito da hijabi sai ta jure ta shanye bari ta saje da ƴan uwanta ita ma sai ta nemo mahaifi saboda gudun me saboda ba ta son tsangwama ba ta son a tsangwame ta ba a taba samun kuma wanda ya zama nagaltacce ba dole sai ya zama abin tsangwama abin tsokana a wajen mutane wasu su jinjina su yaba wasu kuma su maida shi abin tsokana saboda haka juriya ake da hakuri kuma ayi abin da za a yi don Allah. Idan na ce don saboda kun tsangwame ni ko kun tsokane ni na daina na fasa yalun da dama don ku nake kenan, ina jiran yaldan ku ne, ina jiran yabon ku ne. Mumini kuma baya jiran yabon Allah, baya jiran yabon kowa, yana jiran yabo ne daga wajen Allah. Baya tsoron tsangwama, baya shayin sukar kowa in ba sukar Allah ba. Don duk wani wanda zai yabe ka, yabon bai cika yabo ba in baka samu yabo daga wajen Allah ba. Kamar da duk mai suka in zai soke ka, sukar bata zama matsala ba in dai ba Allah ne ya soke ka ba. Saboda haka dole mutum ya zama mai hakuri. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana, bada al-islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Manzo Allah ya ce addinin musulunci ya faro yana bako. A lokacin ana nuna musulmai suna guduwa suna buya, ana nuna su. Annabi ya ce karshen duniya kuma musuluncin zai koma kamar inda ya faro. Za a dinga nuna shi, ana jibe shi, sallah ba ta wuce shi. Abun mamaki, jibe su wancan gidan fa duka ya'yan sun za su fita hijabi suke sawa. Yanzu ana nunawa ne, ya zama abu ne bako a ce yau ga wani gida nan duka ya'yan gidan in za su fito da hijabi suke fitowa. Wannan abun mamaki ne a ce wacce ni ban taba ganta da gele ba. Saboda haka yadda musuluncin ya faro a bako, haka nan kuma zai koma a bako. Ko ma mu ce ya koma bakon a yanzu, ya koma bakon. Allah ya kiyaye. Sannan wannan hadisin yana ƙara nuna mana dukkanin wanda ya tsare rayuwarsa don Allah, to Allah zai tsare shi daga dukkanin sharrin mutane. Yanzu wannan ai abu ne da ba a saba gani ba, a ce jariri ya yi magana. Abu ne wanda yake fitira da Allah ya tsara rayuwar mutane a kai, hakan baya faruwa. Amma saboda Allah ya tsare ya kare mutuncin shi wannan bawa nasa Jurayj, wannan yasa ya nuna ikonsa da ƙarfinsa ta yadda yasa wannan jaririn ya yi magana. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa akwai jarirai da suka yi magana a tsimman goyo. Kamar misali Annabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah ya bashi dama ya yi magana domin ya kare mutuncin mahaifiyarsa. Allah ya bashi dama ya yi magana yana jariri ya tsare mutuncin mahaifiyarsa, shi ne ta yadda an tuhume shi da cewa ta yi zina ta haihu. Amma Allah ya buɗi bakinsa ya ce da su, inni Abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, ni bawan Allah ne, Allah ne ya bani littafi kuma ya maida ni annabi tun yanzu. Saboda haka Allah ya buɗe bakinsa ya yi magana. Akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadithul gulam, wannan mutanen da Allah yake bada labari a suratul buruj, kutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum zuwa karshi. Wannan jariri da aka tona rami, aka ce duk wanda ya yi imani da Allah ɗaya ne zai fada, ga rami ga wuta, mahaifiyarsa ta yunkuri za ta fada ta fasa saboda tausayinsa. Yace da ita, isbiri ya umma fa innaki alal haqq, ce ya ke mahaifiyata ya haƙuri mu faɗa saboda kina kan gaskiya. Saboda haka wannan jaririn yana daga cikin waɗanda suka yi magana a cikin tsumman zanin goyo. Dalili ko shi ne Allah ya buɗi bakinsa ya magana don ya tsare mutuncin wannan bawa nashi. Saboda haka dukkanin wanda ya tsare ma Allah kansa, Allah baya taɓa wulakanta shi. Allah yana cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari, Allah ya ce ba ma tozulta, ba ma wulakanta sakamakon waɗanda suka kyautata aiki. Allah ka sa mu dace. Sannan wannan hadisin yana nuna mana wato akwai abin da ake kira karama, akwai abin da ake kira da mu'jiza. Mu'jiza ita ana ba mu annabawa ne zalla da manzanni, wanda ita ake kira da mu'jiza. A lokacin da mutane suka ƙi su imani da annabawa da manzanni, to Allah sai ya bayyana wata mu'jiza, aya mai ƙarfi da zata tabbatar da gaskiyar waɗannan annabawa ta kuma sa mutane su yi imani in dai ba kekashewar zuciyar mutun ya kai makura ba kamar yadda Allah ya ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wayannan mujizozi masu tarin yawa kamar tsagewar wata ya kutara bacci sa'atu wan shaqqal qamar Allah ya bashi wannan mujiza Allah ya bashi mujiza ta magana da bishiya bishiya ta kafa shaida a matsayin cewa shi din manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yayi magana da duwatsu annabi yayi tasbihi da duwatsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ruwa ya bulbulo daga hannunsa ya sa hannunsa a cikin abincin da bai wuce abincin mutum ɗaya ko biyu ba amma ya ci da dubbannin mutane sallallahu alaihi wa alihi wasallama daka wannan ita ce karama karama ita ce ake takara da ita ita ce ake bugun kilji da ita afwan mu'jiza ita ce ake bugun kilji da ita a ce to gashi nan in ka isa kawo mana ayan cewa kai manzo ne sai ya bayyana aya to wannan ita ce ake takara da ita ake bugun kilji da ita amma karama tana bayyana ne ga manyan waliyan Allah to ita kuma ba a takara da ita ba a bugun kilji da ita ba a cewa bari mu nuna muku karaman shehunmu ba a cewa bari mu nuna bari in nuna muku karaman kaina ba wannan ba a takara da karama dukkanin wanda yazo yayi wani abu wanda ya saba mu hankalin mutane kuma yana takara da shi a matsayin karama to tabbacin cewa dabo yayi ma mutane su dabaru ne rufa'ido ne kawai rufa'ido ne yasa wani malami yake cewa idza ra'aita ar-rajula qad yatiru aw fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif inda hududi shar'i fa innahu mustadrajun aw bir'i yace in kaga mutum idza ra'aita ar-rajula qad yatir in kaga mutum kawai ya tashi sama kawai yana ta yawo a sama aw fawqa ma'il bahri qad yasir ko kuma ka ganshi akan teku yana tafa yana taka teku yana tafiya wa lam yaqif inda hududi shar'i amma kuma baya kula da ka'idoji na shari'a yace to fa innahu mustadraj ko dai Allah ya masa talala ne ke ta wasa da hankalin mutane aw bid'i ko kuma dan bid'a ne sai dabari ne kawai zai daka ita karama mafiya yawa ma ta kan bayyana ga mutum a lokacin da ma bai san ta bayyana ba wani ma sai bayan ya rasu kafin karamomin nashi suke bayyana amma bugun kilji da cewa bari in nuna muku matsayina bari in gwada muku karamata to wannan ya fita daga hanya madaidaiciya wannan ya fita daga hanya madaidaiciya to shi yasa lokacin da suka gano ashe wannan bawan Allah waliyin Allah ne sai suka ce to bukkankan nan da muka rusa zamu gina maka na zinare sai ya ce a'a ku maida mun shi yadda kuka same shi na laka saboda yanzu inda misali ya ce ku gina mun na zinare ha ba dama an gaya muku ni wasa ne to Allah sai ya karya shi saboda ka'ida ta Ubangiji duk wanda ya bugun kilji yace ni ne Allah sai ya nuna masa ƙarya kake baka kai ba Allah sai ya nuna mai ƙarya kake baka kai ba saboda haka wannan kuma yana ƙara nuna mana mutum ya zama mai wadatar zuci da yadda da gamsuwa da iya matsayin da Allah ya ajiye shi a rayuwa babu wani wanda ya taba cin rabon wani babu wanda aka taba samun cewa wai rashin arzikin sa ya zama karin arziki ne ga wani ko kuma arzikin wani ya tauye arzikin wani ba a taba samu ba duk inda aka ce yau ga wani nan yana da arziki to arzikin sa ne yake ci duk yawan arzikin nashi ne da duk yadda aka ce ga wani nan bai da komai duk talaucin sa to wannan talaucin dama shine rabon shi ba wai wani ne ya ɗebe nashi ba to saboda haka wannan ina nuna mana cewa ana so mutum ya zama mai gamsuwa da wadatar zuci da kuma yadda da iya matsayin da Allah madaukakin sarki ya ajiye shi daga wannan hadisin yana da darussa masu tarin yawa da ya kamata mu kula da su a rayuwarmu da kuma addininmu wannan yana kuma ƙara tabbatar mana da cewa aqida ta musulmi ita ce duk sanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari sawa'un abin da ya faru a baya ne ko wanda zai faru nan gaba kwakwalwarsa tana iya daukan abin ko bata iya dauka, to yalda yake yi ga musu ya sallama ba tare da tunanin ya akai kaza ba, domin yana daga cikin ma'anar imani da cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, akwai tasdiquhu fi ma akhbar, duk abinda annabi ya bada labari tayi daidai da hankali ko bata daidai da hankali ba, ai a karba a yadda, a rungume shi, a tabbatar cewa annabi shine as-sadiqul masduq, shine mai gaskiya abin gaskatawa. Sannan musamman ga iyaye mata, irin waɗannan kissoshin da suke zuwa a cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne irin kissoshin da ake zaunar da yara a karanta musu ba tatsuniya ba, ba zaunar da su ake a ba su tatsuniya ba, a dinga yi musu tatsuniya duk bayan insha su zo su zauna tatsuniyar yau daban ta gobe daban. Irin waɗannan kissoshin da suka zo ingantattu wanda za su gyara musu rayuwarsu da addininsu, irin shi ya kamata su dinga ji daga bakin iyayensu. Alal aqal abinda kika ji na kissar, ko da dai baki rike larabcin ko ki karanta larabcin ki fassara shi ba, amma dai ai kiya iya rike shi da Hausa dalla dalla daga farko har ƙarshe, kiya iya rike shi da Hausa dalla dalla ki dinga karanta shi daga farko har ƙarshe. To idan aka samu lokaci sai a zaunar da yaya sai a karanta musu waɗannan kissoshi, ga kissa kaza a cikin Qur'ani, ga kissa kaza a cikin hadisi, ga kissan wannan yaro a hadithul gulam, wannan yaro da ya jajirce akan addini, da irin wahalhalun da ya sha, da yadda aka yi ma magabatansa akan addini, da yadda aka yi ma waɗanda suka yi imani da shi, da yadda aka yi kaza, irin waɗannan kissoshin su ne ya kamata su dinga fita daga bakunan iyaye zuwa kunnuwan ƴaƴansu, amma ba labari ba, ba tatsuniyar gizo da koki ba, ba kuma zama a tara ƴaƴa a sanya musu waya a can sama kowa ya zauna ana kallon fim, kowa ya zauna ana kallon fim, ba a da lokacin da za a zaunar da ƴaƴan a yi musu wa'azi, a karantar da su, a ja kunnensu, a faɗakar da su, domin galibi matsalar iyaye a yanzu mafiya yawa shine wallahi da yunwa da talauci ta sa mutane yanzu kowa a kule yake, kowa jira yake kauya nan zungure shi shikenan, dama yana kan tsini ne, mai neman kuka ne aka jefe shi da bawar rake shikenan, a ganye sunkuya har illa masha Allah. Saboda haka wata uwar yadda kasan jira take yi dan ya zungure ta shikenan, amma ita wai ta zaunar da ƴaƴanta ta yi musu fada cikin nutsuwa, ta yi musu wa'azi, ta karantar da su, ta nuna musu menene kuke yi ba daidai ba, kaza bai dace ba, bata da wannan lokacin, iya abinda za ta ce shine an sa su a Islamiyya. A Islamiyya kuma galibi iya abinda ake yi shine a haddatar da shi Qur'ani, a haddatar da shi marrabuka ma dinuka, marrabuka ma a makarantun Islamiyyan da yawa ba bayani ake mishi yadda zai fahimci marrabukan ba, haddace shi kawai ake yi, naka zai zo ya zauna a gida yana karanta cewa afdalul a'mali ila Allah, mafi girman ayyuka wajen Allah, as-salatu fi awwali waqtiha, sallah akan lokacinta, thumma birrul walidaini, sai kuma biyayya ma iyaye, zai karanta ya fassara, amma ana ce zo ka je aika sai buga kafa, saboda dama bai fahimci menene birrul walidaini ba, abinda kawai ya fahimta shine kawai an haddatar da su al-hadithul awwal rawahu al-bukhari shikenan, an gama shikenan. Sannan wasu ma kuma tun tasowansu galibi ana tsoratar da su ne da wasu waɗanda ba Allah ba, tun da bara kai ba, bari babanka ya dawo zan faɗa masa, bari yayanka ya dawo zan faɗa masa, to lokaci zai kai lokacin da zai girma zai daina tsoron baban, zai daina tsoron baban. Yanzu misali, in an samu yaro tun yana karami an koyar da shi fa, in fa ka saba ma iyaye na aiki ka kaki zuwa fa, Allah zai sa ka a wuta. To wannan Allah zai sa shi a wutan tun bai san menene wutar ba, yana razane yana tsorace har ya zuwa lokacin da zai fahimci fa yaya wutar Allah take, sai ka da kanyoyin biyayya ma iyaye. Amma lokacin da ya zama cewa lokacin da ake so yayi biyayyar, an nuna masa ne zan hada ka da babanka, zan hada ka da yayanka, to in ya girma yaushe zai ji tsoron baban? Tana da ji tsoron baban. Yanzu misali, in aka samu saurayi dan shekara 25 ko 27, me yiwa babansa yanzu ya kai shekara 60 da wani abu a duniya, yanzu kyace in baka yi ba zan hada ka da babanka? Shi karan kanshi baban shi yanzu ba zai yunkurin yi masa ko barazana ba, ko kuɗi ko za a biya shi, ba zai ce zai rike shi ya buge shi ba, ba zai fara ba. Ke ma uwarsa ba kya bari ba, din tabbas in yayi yunkura to kuma ai dakwance uwa kwance kenan, sai ai dakwance uwa kwance. Amma in tun farko ya fahimci biyayya ma iyayen nan fa biyayyar Allah ce, ai ba za a kai ma wannan matakin ba, ba za a kai wannan matakin ba. Nawa nawa ne waɗanda suke matasa ne su, duk da yadda duniya ta lalace ta wargaje, amma ɓata rai in uwan ta ya fahimci cewa ba daidai yayi ba ya gyara kenan, nawa ake samu? Nawa nawa ne kuma ake samun ƙananan yara fitafitan yara suke ma iyayensu rashin kunya? Guda nawa? Saboda haka wannan shine babban matsala, inda matsalan take faruwa. Ni na san wata uwa da lokacin yarinta yana karami tana gaya masa, ni da ko aure yayye min iskanci zan bi shi ɗakin matar in ta kashi. Wallahi yanzu tsakaninta da shi dai ta shiga ɗaki ta yi kuka. Amma a wancan lokacin aka ce zan faɗa wa mamanka, a ko'ina yake ya bari kenan ko mene. Amma yanzu iya tsakaninta da shi in yayi abu wallahi dai ta shiga ɗaki ta yi kuka. Iya tsakaninta da shi kenan. So a baya din ma yayi mata biyayya ne don tsoranta, yanzu kuma ba tsoron. In duka ne ta buge shi, ta buge shi har ya sha ba. Yanzu kuma ya kai matakin da ita da kanta in an biya ta aka ce kama shi ki buge shi ba za ta fara ba. Yanzu iya tsakaninta da shi kenan. Sai ta shiga ɗaki ta yi kuka. Dakin ana fara maganan ɗa, tana fara batunsa sai dai kaga idanta yana ƙwalla. Saboda yanzu ya riga ya fi ƙarfinta. Ya fi ƙarfinta. Kuma yaro ba wani babban yaro ba, duka baya wuce shekara 13-14. Amma ya fi ƙarfinta, ba yadda ta iya da shi. Babu yadda ta iya da shi. Za ta faɗa ya mayar. Ta faɗa ya faɗa, ta faɗa ya faɗa. Amma haka za ta haƙura, mai ciya za ta yi da shi. Tara ta da shi a daidai lokacin da ake karantar da cewa wannan zafin ba zai kai ki ko ina ba, rage shi, saisaita shi. Ba zafi ake ɗauka zafi na wuce iyaka ba. Ai ko ayoyin Qur'ani ba kowanne bane take magana akan wuta, ai ba kowanne bane mai razanarwa, ba kowanne bane mai tsoratarwa. Inda aka zaburar da mutum aka razanar da shi yana aikin banza ya bari, in ya kama mai kyau sai a sanya masa sanyin zuciya da ƙara kwadaitarwa akan aiki mai kyau din. Amma a daidai lokacin da ɗan yana so ya yi mata bajinta, amma yana tsoron in ya yi bajintan ma cibi zai zama kari. Taka duk abinda zai kare tsakani shi ne zage-zage da zan ci kaza-kazanka. Duk iya inda abin zai kare kenan. Ta gama yanzu an kai matakin da wallahi in ta zage shi zai rama. In ta zage shi wallahi zai rama. Saboda haka wani lokacin har sai ta buƙaci, yanzu sai ta buƙaci agajin wasu daga waje kafin su saita shi. Sai ta buƙaci taimakon wasu daga waje kan su saita shi. Amma a baya maganin da ke faɗi shine kar kowa ya sa mata hannu akan tarbiyyar 'ya'yanta, ita kadai ta isa ita kadai ta isa haka ita ƴaƴanta ba irin sauran ƴaƴa bane ita kadai ta isa ta yi tarbiyyar ƴaƴanta ba ta bukatun taimakon kowa amma yanzu ni in na kira shi na zaunar da shi ne na fada mishi magana zai fi daukan magana ta akan maganar ta wani lokacin takan iya ta bashi umarni sai ni zan same shi in ce masa kaje kai abin da uwarka ta saka amma a wancan lokacin ba haka take hangawa ba ta san cewa za a iso wannan matakin ba bata sani ba ba cewa aka yi uwa ta zama ta yi sanyi ligib ƴaƴan sai su lalace amma abin da ake so shine ana zama ruwa biyu ne ruwan zafi ruwan sanyi ayi zafi ayi sanyi ayi zafi ayi sanyi inda aka yi sanyi yaron aka ja shi a jiki inda aka yi zafi sai ya gane a to ai jiya ba haka aka mun ba to yau me yasa aka yi haka ashe yau din akwai wani abu ne da nayi wanda ake so in daina wanda ake so in bari to yanzu bari in gwada yin kaza nan mai kyau sai kaza mai kyau sai a nuna mishi bajinta ashe abinda ake so sakon zafin shine ka bar kaza kai kaza ka bar kaza kai kaza amma ya fahimci cewa sakon shine kawai kina so ki dasa masa tsoron ki a rai tsoron gaba ɗaya na ɗan iya wasu shekaru ne zai yi na tsoron kan yayi wayo kafin yayi wayo ballantana ma uwa galibi ƴaƴa ma in suna tsoron iyaye ma to uba suke tsoro galibi amma banda uwa haka ita uwa wata ƴar comedy kawai zai maida ita zai maida ta wata ƴar comedy ne kawai in ta yi magana ya yi dariya ya yi tsaki ya wuce ƙarshen abin shi ne zan haɗa ka da babanka shi ma kafin tafiya ta yi tafiya ya daina jin tasirin zan haɗa ka da babanka a zuciyarsa amma galibi uwa kan tun daga farkon lokaci galibi uwa tun daga farkon lokaci ƴaƴa ba su shayin uwa mafiya yawa ƴaƴa ba su shakkan uwa saboda raunin zuciyar mace da kuma wani lokacin tun daga rangini ranza ne akwai waɗanda ƴaƴan akan gansu a hanyar da ba daidai ba bata dace ba ita kuma uwar tana son ƴaƴanta ba ta san abin da zai bakanta musu rai ba ta san abin da zai bata musu rai lokacin da za ta gane ta yi kuskure kuma sun riga sun fi ƙarfinta daidai ta karewa Allah ya shirya saboda haka irin waɗannan ƙissoshin da muke gani ingantattu daga alƙur'ani ko hadisi ire-irensu ya kamata su dinga yawo a kunnuwan ƴaƴanmu ire-irensu ya kamata su dinga yawo suna shiga cikin gidajenmu suna yawo a tsakaninmu ana karantar da yara a gida kamar yadda ake bukata a karantar da su a cikin makaranta ita uwa ita ce makaranta ta farko ga ƴaƴa duk wani karatun da za a yi mada ba zai zauna a kwakwalwansa ba kamar karatun uwa mafiya yawa yanzu akan zaunar da ɗa ma a yi mishi karatu a aji ya kasa ɗauka sai in ya dace da uwa da ta yi karatu ta bita masa a wajen uwarsa zai haddace amma cikin aji da yake zaune in za a maimaita sau 100 ba zai yi ba sai dai ya kare abin baki amma wuyanta ya koma gida uwarsa ta zaunar da shi ta bita mishi shikenan sai ya ɗauka Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته